من الشيطان الرجيم بحمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka bi sani da Ash-Shama'il Al-Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da gaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya kuma ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ke cikin littafin nan na umurni, ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi. Dukkan abin da ke cikin hani, ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da kuma nisantuwa daga gare shi. Muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana soyayya da ƙauna da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah da cewa da mu da muke karanta littafin da iyayenmu da malamanmu, Allah ta'ala ya ba mu ikon maƙwabtan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Da ikon Allah muna cikin babi na 30, shine babu ma ja'a fi fakihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babi da yazo yake bayanin akan ƴaƴan itatuwa, ƴaƴan marmari na manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi. A darasi da ya gabata mun yi magana akan ƴaƴan marmari da fiyayyen halitta yake aiki da su, kaman cucumber, kaman kankana, yana hadawa da dibino wanda yake rutsaf, wanda yake fresh dibino. Mun yi bayani akan falalan da ake samu a aiki da kankana, wato watermelon da kuma muskmelon da kuma cucumber da kuma dibino wanda yake fresh. Ina ga hadisai guda biyu suka saura a cikin babi din. Mun tsaya akan hadisi da ke karantar da mu addu'a da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yake yi in an kawo masa ayan itatuwa da suka nuna a farkon lokacin nunansu kenan. Gabanin kutsawa ga karatu, ina mai sanar da ƴan uwa da kuma roƙon addu'a cewa yau ɗaya daga cikin kakannuna ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Min ƙani ne na kakannin da man duka sun ƙare, asalin kakannin guda huɗu. Sai dai akwai ƙanin kakana na wajen mahaifi da yake malamin addini ne, kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa a yau. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya ji ƙansa, Allah ta'ala ya yafe masa, Allah ta'ala ya sa abun da ya tara a san yafi abun da ya bari ana mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu karshen yayi tsawon kwana don akalla ya kai shekara 100 kusan da 7 ko abun da ya kama da wannan so ba kowa yake samun wannan tsawon rayuwa ba kuma dukkan wannan rayuwar da yayi a sani na da shi bai da wata harka sai harkan addini ban taba ganin sa wata harka a rayuwa ba in ba ta addini ba shi yake fara ba da labari lokacin da muke magana da shi akan rasuwar mahaifiyar mahaifina Allah ya ji kansu duka sai yake ban labarin ya dawo daga waje kaza sai ga an taru a kofar gida kofar gidansu sai yake ce mar ai wance ce ta rasu to sai na haka to labarin kaman shekara 3 da ya wuce sai yace yauje sai yace 1942 to kaga duka yana da kuma rike tarihi 1942 abun ya faru tare su mahaifiyar mahaifi amma bai manta ba kuma ya bani tarihin abun da ya faru da waɗanda ya samu a kofar gida sun zo sallan gawa da waɗanda suka ma bashi labari so Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya cikar sa ko kuma Allah ya yafe mana ya kuma ba mu ladan hakuri akan haka yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 47 a cikin wannan babi na 30 yau muna kusan 26 ga watan Jumada Saniya hijira shekara ta 1440 saura wata nawa zuwa ga Ramadan na saura wata nawa Rajab Sha'ban so saura kwana wata biyu da ko kwana hudu ko abin da ya kaba da haka to kaga kusan Ramadan din magan mai nisan kwana watan ya zo اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان الله تعالى يكرم زواج وشرع في إيمان حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت مؤود بن أخرى قالت بعثني معاذ بن أخرى بقناء من رطب وعليه أجر من إثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القصة فأتيته به وإنه حلية قد أدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه وانا حديث يقول لك محمد بن حميد الرازي yace Ibrahim bin Mukhtar ya ba mu labari daga Muhammad bin Ishaq daga Ubaydullah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir daga Rubai yar Muawwid dan Afra kana tace ba'athani Mu'adh bin Afra Mu'adh bin Afra ya tadani biqina'in da tsire ko kuma kwaliya ko fano min rutabin wanda yake na fresh dibino wa alayhi ajrin akansa akwai tarin min qisali zuhubin yankakkiyar kokumba akai wanda aka yayyanka ta wa kana annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annabi tsira da amince sabbata a gare shi ya kasance yuhibbul qissa yana yawan son cin kokumba fa ataituhu bihi sai nazo masa da shi wa indahu kiliyatun awulinsa akwai wata baiwar Allah da tazo da ainihin kayan ado na mata na ratsayawa a jiki kadi kadi mat alaihi min al-bahrain wanda tazo daga kasar bahrain fa mala ayadahu minha sayyidan ki wannan abun fa atanihi sai ya mika mini shi wannan hadisi wanda ta ruwaito daga Rufai bintu Muawwid wato Rufai yar Muawwid bunu Afra shi kuma dan Afra qalat tace wannan hadisi kenan riwaya ne na mace wanda kuma yayi wato daga wajen da shine Abu Ubayda bin Muhammad bin Ammar a wajen malaman hadisi akwai hadisi da ake classifying a ce ko riwayatul rijal minan nisa ko riwayatul nisa minan rijal akwai wurare da dama da mata sun karantar da maza hadisi kamar akwai Hamsa Hafsa bintu Sirin ta karantar da magabata da yawa hadisi tana daga cikin gogaggun masana hadisi a cikin sahabbai akwai Nana Aisha radhiyallahu anha tana cikin mata da suka goge wajen sanin hadisi kamar da Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid alayhi rahmatullahi yake cewa ma ra'aytu ahadan a'lamu bi kitabillah wala bi sunnatin wala bi shi'rin wala bi faridatin min Aisha radiyallahu anha sanda ya bantara bangarorin ilimi da yawa da ya shafi Qur'ani ne, hadisi ne, wake ne, sanin farillan abubuwa, yace ban ga wani dan adam da ya tara dukkan ilimin muka irin nana Aisha radhiyallahu anha. Abinda ake cewa a shari'a mutafanni, in an ce wannan mutafanni ne shine multidisciplinary, shine bangare da dama na ilimi yana iya shiga yayin magana. Magabatan mu usually haka ilimin su yake. In ka dauki irin su Imam Suyuti alayhi rahmatullah, su Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, su Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi alayhi rahmatullah, su Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi, su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Yana da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yana da wahala kaga wani babi na ilimi da basu yi rubutu a kansa ba. Yana da matukar wahala. In ka dauki kawai rubutun sa bangaren Qur'ani, mai iya yi wani a yanzu ka tara bincike na doctora PhD kaman guda 100 da aka yi a PhD, sai ka samu dukkaninsa bai wuce kawai muraja'an abin da suka yi a cikin wani takaddu ne a bangaren ilimi guda ɗaya ba. Allah ta'ala musu baiwa da ilimi. A yanzu kusan yana cikin takhassusi a ilimi, yana da muhimmanci takhassus, ya zama mutum yana da wani specialization a wani area. Amma a ka'ida ta addini, in ilimin addini ne, ko da kana da area da kai takhassusi, to iya da matukar muhimmanci a sauran dukkan ilimin addini ya zama kana da ido mai zurfi a cikinsu. Ba a hana takhassusi, amma kar ya zama dan ka yi takhassusi a Qur'ani daga an shiga hadisi ka zama makamu, ko kuma kai takhassusi a hadisi amma ana maganan Qur'ani babu, kai a wurin tafsiri babu, ana maganan an-nasikh wal mansukh babu, ana maganan qira'at wal riwaya da zama babu, wannan ba daidai bane. Ko da kana da takhassusi a bangaren da ka ba wa karfi, to akwai bukatar dukkan wani bangare na ilimi ya zama ka yi kokarin samun ido mai zurfi a cikinsa. Don shi addini babu dama ka fahimci Qur'ani gaba ɗaya baka kulla alaka tsakaninsa da sunna ba. Haka ba zai taɓa yiwuwa ka ɗauki sunna kaɗai ka karanta ba ka samu tana da alaka da mafiya yawan ayoyin Qur'ani ba, saboda hai haɗuwa suke da juna, su taimaka wa juna. Shi yasa ko da a cikin tafsirin Qur'ani, in ana bayanin maraji na tafsiri, a ce tafsirin Qur'ani bil Qur'an aw tafsirin Qur'an bis sunna aw Qur'an bi aqwali sahaba aw Qur'an bi aqwali tabi'in aw bil lugha, da wannan Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya ce in ana hakikarin tafsiri, ba a fassara Qur'ani da Qur'ani kaɗai, sai a fassara Qur'ani da Qur'ani da sunna. Duba littafin sa na Manzilatu Sunna fil Islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil Qur'an, yace ba zai, saboda in ka ce Qur'ani kaɗai ya fassara Qur'ani, akwai ayoyin da ma'anan ba sa fitowa fili sai an hada da sunna. Kisa dole sai zai zama tafsirul Qur'an bil Qur'ani was sunna, shine Qur'ani ya fassara Qur'ani tare kuma da sunna a cikin fassara da mafhum. Tayyib, kula ga wannan bi hakika iya da matukar muhimmanci. Ko a karatu na zamani, idan aka ce kai likita ne, kana da takhassusi a wani bangare, ko na gynecology, ko bangaren hematology, ko neurosurgery, ko abin da ya kama da wannan, yana da matukar muhimmanci a matsayin ka na mutum ya zama duk wani bangare na ilimin muka kai ba makafo bane a ciki. Yana da matukar muhimmanci, saboda baiwa da Allah ya yi wa dan adam da kirji da kwakwalwa da ya bamu, babu wani irin abin da yake na ilimi da ba zai shiga cikin zauna ba. So matukar ka yi utilizing ni'imar da Allah ya baka, za ka ga za ka haɗa bangare da dama ka goge a cikinsu kuma ka amfanar da al'umma. Mafhum? Tayyib. Don haka an samu mata da suka ruwaito hadisi kamar irin ita Rubai bintu Mu'awwi bin Afram, qalat tace ba'athani Mu'adh bin Afram, Mu'adh bin Afram ya tadari bi qina'in da kwaliya min rubabin, wanda yake akan kwaliyan ko akan tiredin, in an ce kena shine abin da ake dora wani abu akai a ci ko a sha, to qina ya fi dacewa da ka ce kwaliya ko tire ko kwano. Min rubabin, rubabin shine fresh date. Wa alayhi, akan ta akwai ajirin, kalman ajir a nan wani ba na lada ba ne, jam'i ne na jarwun, jam'u jarwin sai a ce masa ajirun. So da kake sa a ka'ida iya da matukar muhimmanci gabanin a fassara kalma, a san menene masdarul kalima, saboda ordinarily in kaga ajir sai ka dauka kawai lada ne, amma asalinsa ajir din ba mufradi ba ne, jam'i ne na jarwu. Jarwu kuma in aka yi jami sai zama ajir, sai zama jam'u taksir, wanda an karya sura na ainihin mufradinsa kenan. to akan sa akwai min qisa'i zughab akwai yankin qissa shine wato hanyayyanka ko kumba akan wannan trading da aka kawo kalmar zughab kaman wani abu ne a wurin malaman balaga na tashbihi asali bai daga cikin asalin sakon hadisin sai dai kawai tashbihi ne in an ce zughab shine abun da yake mai kaman bayansa yana da kaman gashi gashi an yayyanka shi to da haka asalin kokumba a farkon fitowar na yin wani abu kaman gashi gashi akai amma din ta nuna sai bayan ya koma kaman bayan kwarya to da haka nan kawai tashbihi akai wato a bayyana cewa kokumba din fresh ne yadda ka san yanzu ta fito kenan take mafhum to da haka sai aka kawo wannan wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qissa kuma annabi tsira da abincin sabbata a gare shi ya kasance yana son qissa kokumba menene ma'anan kokumba da Hausa ne gurji ne ko yare da yantar binna gurji ba da kuna fada sai in tuna shi yasa yaren da ba namu ba yana cutar da mu kuma na san shi gaskiya na san gurji ne kuma na san shi ne suna amma gaskiya ban ma yi tunanin in tuna ba sai yanzu na san cewa kokumba ai ba Hausa ba ne tuna wanda ya rasa an tambaye ku don da gaba ɗaya ma abin ya yaudaran sai ɗauka da Hausa nake magana da ce bakin ba da shi ne sharing kuma ya riga shi ba namu ba ko da yake ba da illa tun da dama shi yare don a yi magana ne ko kuma don a fahimta to fayyan halitta yana son gurji mun faɗa a baya cewa yana kuma son me kabewa to a ƙa'ida idan sahabbai ne duk abin da fayyan halitta yake so to suna son sa sai ka ga abu ko abinci ya ce abincin yana ƙara daraja a idansu sofiyayyen halitta yana son kokumba gurji yana kuma son kabewa musamman aka yi gwatan kabewa shi yasa ran nan nace to a je a yi kokari a ga a gidaje an yi gwatan kabewa da Allah daga ranar zuwa yanzu waye zai sha gwatan kabewa kai ka sha daga lokaci an samu mutum da sai waye sai waye kai ka sha gwatan kabewa daga sati kudu da ya wuce zuwa yanzu ni dai ran da aka yi na kwaɗai can na ce a je a sha waye sha bayan karatu ka sha miyan kabewa ka yi ƙoƙari so duk wanda bai sha ba sati mai zuwan Allah ya kai mu ko na saman mun zo kafi to babu shi a karatu za mu ce duk wanda bai sha gwatan kabewa ba yau karatun yau ban da shi Allah ya saka ya nemi da alkhairi amin idan kan bayan karatu na zai banga kabewa a gidana ba ko sai yanzu an so kabewa a kaji to ai kai karatu yayi amfani do alhamdulillah amin fa ataituhu bihi sai na zo fiyayyan halitta da shi shi mai kenan shi gurci da wa indahu a wurin su akwai kiliyatun qad ban alayhi min albahrain bahrain kasani har yanzu sunanta bahrain da Bahrain na dab da Saudi Arabia kaman daga wajen Bahrain bai wuce ba minti 30 ko 40 mutum zai shiga cikin kasar Bahrain ba da kusanci da juna karamar kasa ne matuƙa da gaske to sai zama akwai wata mace ta zo da irin kaman sarka da ɗan kunna da kayan adon mata famala yadahu minha sai fiyayyen halitta ya cika hannunsa minha da ita mai kenan a ba gurjin ba ana yawwa kayan adan da aka kawo sai cika hannu fa'atani sai ya bani inji wa injairo bai bintu muawwid da ta ga yaga an kawo kayan ado da sarka ne da dan kunna ne da kaza ni kuma na kawo masa gurji mafhum da mu'az ibn afra ya aika shikenan ina ajiya shi kuma sai ya dauki tukuicin kayan adan mata sai ya mika mini kaga ita ci riba shi yasa a ka'ida ba wai sharadi bane kullum wai tukuici ya zama iya kasa da abin da aka kawo maka saboda lokaci muna nan kuskura yaro ne baban sa ya tafiya daga gida ko mamarsa sai ta shigo da tsintsiya gidanka mamar ta je kawai sai ta kawo muku tsintsiya da dan garin kuka a leda ai haka ake yi to in kana da hali sai ka cire tukuicin 10,000 ka bashi ai daidai kai saboda shi zumunci ya sadar kai ma kuma zumunci kake sadarwa wannan kayan da aka kafa ba wai asalin hikimar shari'a wai ya fi karfin ku bane a'a akalla wai makwabcin ka yana cewa kai din nan yanzu amintacce ne a wurin sa kuma ko tafiya akai a gidansa ba za a manta da gidanka ba
to amma mu sai mu dauka wai kusar ka tare sai abin da aka ma dubbe wuce 100 wato ba shi 200 a ba haka ake yi ba kana iya yin tukuici na sakon da aka kawo ya ninka kudin sakon sau 100 daidai ne saboda kowa yana kyautatawa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya yalwata masa idan wancan gidan abin da Allah ya walwata musu shine a kawo tsintsiya da garin kuka da kuma goruba guda biyu gidan sai ku gode sai ka ce to ga dubu goma na tukuici na gode kai kai abin da zaka iya su sun yi abin da za su iya mafu sai dai hikimar irin wadannan sakonnin ba wai kadai dan baka da shi bane a yana kyautata mu'amala da zamantakewa ne da amintar da juna wannan shine wisdom behind abubuwa da shi zama ga shari'a na kyautata haƙƙin makwabta akan juna kyautatawa juna koda ku abinci aka dafa yake da kanshi sai a miƙa wa makwabta kamar da nayi magana sati da ya gabata sai a dan diba sai a ce kai gidan su wani wani yanzu wannan kanshin da suka ji sai ya cutar da su musamman kuma ya zama irin ana girki na zamani a saka kayan kanshi da yawa mafiya yawa an kana jin kanshin kanshin ma yafi abincin daɗi kanshin yafi abincin daɗi to yanzu mutum makwabcin ka shi bai ci abincin ba kanshin ya shiga gidansa ya damu ƴaƴansa da matansa kuma a gama abincin a cinye ba za su ƙara ga ɗuriyar abincin ba sai an zo dustbin sai su ga an zubar da abincin ya rufe ai ba a kyautata wa juna ba duk abin da aka yi mai daɗi a gida akwai haƙƙin makwabta a ɗiba a ba wa makwabta mafhum Allah ta'ala ya samu wanne lafiya wannan hadisi yana ƙara nuna mana abin da ya shafi gurji kenan asalin hadisi din Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a cikin da'ifa ya ce isnadin sa iya da illa a hadisi na 5411 malamai daga cikin saman irin su Sheikh Arnaud suna ga hadisin na kai a matsayin hasan bi turkihi wa shawahidihi duka babbar illar na goma kan Muhammad bin Humayd shi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yana ga yana da rauni amma sauran ruwatul hadith su Ibrahim bin Mukhtar zuwa karshe duka udud ne in bangaren gurji ne mun karanta hadisi a baya da ke karfafa wannan din isnad wallahu ta'ala a'lam حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريف عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن أفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بكناء من رقب وأجر زخب فأعطاني من أكفه حليا أو قالت ذهبا وانا حديث يقول علي بن حجر قال يجي حدثنا شريك لك شريك أن عبد الله بن محمد بن عقيل لك عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت مؤوذ بن أفران لك ربيع بنت مؤوذ بن أفران قالت تتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغو ودم النبي سيراد أمين تستبت أغريشي بكناء دتري قوقانو min rutabin wanda a cikinsa akwai dibino da yake mai ruwa a ciki fresh dibino wa ajir zuhubin da kuma yankakkun gurji fa'atani min akafihi sai ya cika hannunsa sai ya bani huliyan na kayan adon mata sarƙa da ɗan kunna ya cika hannu aw qalat tace zahaban na zinari wannan hadisi shi ma daga Rubayyah bint Mu'awwidh ibn Afra qala tace ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nazo wajen annabi tsira da abin da tabbata a gare shi bi qina'in da qina tray min rutab wanda yake da fresh dibino kamar yadda muka bayyana a baya da kuma abinda aka yayyanka na gurji kokumba tace fa atani min akafihi sai manzo Allah ya cika hannunsa huliyan na me na kayan ado bai ko duba ba kawai sai cika hannu ya damta sai ya bani auƙalar ɗautarwa ta ce zahaban na ma zinari kaga anan wanda ya kawo kokumba da dibino aka cika hannu da zinari aka bashi ai ba za ka kwatanta darajar abin ba kuma wannan wai duk tukuici ne na biyu kuma yake nuna mana halaye na waɗanda Allah ta'ala ya yalwata musu ko kuma waɗanda suke da halin karanci wanda suke da halin karamci suka tashi ba sai sun kirga ba suke bayarwa ba shi yasa kaman sarakuna da shuwagabanni in kana shugaba na al'umma ka kai matakin a ce kai gwamna ne ba daidai bane ka tsaya a aljun kana ciro kudi kana jirga naira ɗaya bayan ɗaya ka jirga 2000 sai ka ce karbi koda baka san nawa bane ba za ka ba dauri ɗaya banza ru koda 3000 ne ka miƙa amma ba karamci bane kana jirga kudi a fili za ka yi kyauta su masu karamci ko zai sahar ne iya abin da ya damka bi ma san nawa bane sai miƙa maka shi kansa ya jahilci adadin naira nawa baka bare ba da labari to haka ake karamci kuma da haka za mu ga sarakuna na da suke yi za ka ga akwai halin karamci akwai wanda aka shaida mai sarauta da ya rasu a arewacin kasar nan in ka shiga wajensa sau goma a rana ɗaya to sau goma sai ya ma kyauta in dai sau goma za ka shiga in ka je ka dawo da sako sai ya ƙara kyauta in ka ƙara fita ka dawo sai ya ƙara ma kyauta in ka ƙara fita ka dawo sai ya ƙara ma kyauta shi yasa idan ka duba za ka ga irin kyauta da suke yi koma waka mu duba wakan shata na ciro mangwambe ai akwai misali yace ya same ni gida ya bani mun haɗu kan hanya ya bani kuma na same shi gida ya bani yace yayi fari kuma yayi alheri ga fillanci can daga zuci ko me ya baka ba shi tudar yace ya baka kudi yayi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura da kan nan ga kudi ya baka annan sai ciro gongoni da ya kira yayyabo yayyabo akan sai yace mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai ciro gongoni shine irin kyautar mutanen da wani mai sarauta akai a gobe Allah ta'ala ya ji kansa amini ne na mahaifina Allah ya ji kansu duka ya rasu wajen in zan tuna 1975 ya rasu to shi ne shata Allah ya ji kansa yake yabansa ko sau nawa za ka ji wajensa zai yi kyauta a lokacin yana noma in yi noma duk amfanin gonan a kyauta yake karewa ko me ya noma shi ba dama a zo wajensa da damuwa bai yi yunkurin yadda zai magance ta ba ya ce ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura na kan nan ga kuɗi ya baka wannan sai ciro gangare to shi yasa duka wannan menene asali mutane masu daraja to daga cikin abin da ake yabon mutum mai daraja shine a same shi da karamci karamci kyauta yana daga cikin daraja musamman kai mutum kyautar ma da baya tsammani ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura da kan nan ga kuɗi ya baka to me saura a baka kuɗi a yi maka aure a ci da kai sannan a tufatar da kai ga waƙar ko wannan ɗan ƙwairo na sarkin muri ko bangala ji mago ai wannan mun san ta kowa san ta nasa kasar Hausa an haddace waƙar dan da da yawa wa zai tuna ce ga mu yace Allahi Musa dan ƙwairo go ga babban riga ya baka ga kufta kuma ga alkyabba ga rawani kuma ga jarhuda ga agogo da takalmin su ko dan ƙwairo ya baka 2000 audun kidi da shi da marafa go ya ce an ka hada an kai total kudin kwairo da na yara ya zama 5,600 naira ko kun dauka karatun ne gadi ya ce ban yi mamakin kyautar wa ba kuma dan yayi zama da suwa da su Ahmadu Bello yace kyautar da aka yi bai mamaki dan wanda ya kyautar ya zauna da su Ahmadu Bello dan haka ya koyi kyauta amin Allah ya ji kansu amin to shi yasa ka'ida idan Allah ta'ala ya daukaka kai baka daraja to ka koyi kyauta a duk abin da Allah ya nimta maka kai kyauta a ciki Allah ya ji kan talban Bauchi shine yana zaune marigayi Ibrahim Tahir in yana zaune mun taba aiki da shi ni na aiki da shi a cikin Bauchi Elders Forum Committee da aka yi Bauchi Elders Council Allah ta'ala ya ji kansa da shine da irin su former SGF kenan Aminu Sale Allah ya ji kansa da duka suna cikin members ne su ambassador MK Allah ya ji kansu to sai aka dauko mu mu a cikin iri na ban wuce jika ba sai aka sani a cikin su a cikin Elders Forum don kuna tare da Talba za a yi zauna a wurin za a bashi naira 20,000 a wurin zai kyautar da ita in ya baka baka tashi ba kuma wani zo damuwa sai ya ci bashin kudin naka da ya baka sai ya ba wani shi yasa da ban yana maka kyauta ta shi ka fita don kana zama mai shigowa na bayan ka in ya zo damuwa to in bai da kudin naka zai ci bashin cidalar dan ban bashin 20,000 din nan sai ya baka sai ya ba wani kuma shi wannan aka bashi bai tafi ba za ka ƙara cin bashi a ba wani Allah ta ala ya shigar su Allah ya yafe musu shi ma wannan isnadi kaman wancan iya cikin talhis na shama'il shafi 111 cewa akwai illa da isnadin sa sai dai akan kokin badan hadisan ba yana kara wa isnadin karfi wallahu ta'ala ala babu ma jaa fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo cikin bayanin siffar sharab kalmar sharab shine mashrubun sharabun ala wadani fa'alun shine mizanin fa'ala fa'ala shariba fa'ila sharabun ala wadani fa'alun wato siga ne na abun sha don haka sharabun ay mashrubun wato babi da ke bayanin siffar abun shan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi wato abun da yake sha wannan bayani babi zai mana bayani abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha ne da kuma siffar yadda yake shan su a babi da zai zo na gaba wannan shine babi na 31 insha Allah ta'ala haddathana ibnu abi umar qala haddathana sufyan an ma'mar an az-zuhri an urwa an aisha qalat kana ahabba ash-sharabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qulul barid wannan hadisi ya zo shi daga قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس وانا حديث يقول ابن أبي عمر حدثنا سفيان دقى سفيان سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه عن مأمر دقى مأمر بن راشد عن الزهري دقى زهري زهري شيني وقروة بن الزبير بن الأوام بن الخويلكو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري شيء الزهري سننسى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري شيخهما عروة شين عروة ابن الزبير ابن الأوام ابن الخويلد عن عائشة دقنان عائشة رضي الله عنها قالت تشي كان يا كسن أحب الشراب إلى رسول الله ما بيسو يوان أبو شاء زوا دمان زل الله تيراد أمين تسبت أبريشي الحلول البارد شين الحلو أبو ميزاكي albarit mai dan sanyi sanyi abu mai dan zaki mai dan alewa alewa dan zuma zuma kuma mai dan sanyi sanyi shine abin da yake bukata ya sha in ka duba kana ahabba sharab ahabba sharab din nan shine a matsayin khabaru kana asali kana alhulul barid ahabba sharab to sai zama kana alhulu alhulu shine ismu kana marfu'un sannan ahabba kuma ya zama khabaru kana mansubun to zaka sai zama kana alhulul barid ahabba sharabi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato abun sha mai sanyi mai zaki shine mafi soyuwan abun sha zuwa ga manzon Allah tsira da abinci sun tabbata gare shi so da in zai sha abu yana son mai zaki wani lokaci sai ya yi kamar tsumi yadda muka yi bayani a baya yadda yake daukar ruwa a dan saka dibino a cikin a saka inabi a cikinsa idan ya kwana sai a cire wani lokaci a dan daddaka in ya kwana sai a cire sai a sha ruwan sauran abun da ya saura kuma ciga sai a ci wani lokaci kuma yakan ɗauki ruwa ne a dan zuba yan itatuwa a ciki sai a dan tsiga zuma don aka dan tsiga zuma to an yi juice kenan irin na zamaninsu zuma ake dan tsiga sai a sha to idan ya tashi shan abu yana sha a dan diga dan abu mai zaki a ce ga manzuma a cikin sa ko kuma dan daka dibino ko inabi ko abin da ya kamata wannan sai a saka a ruwa sai ya sha shi to zaka ga shine sai ka ji shi kaman halawa sai ka ji yana da dan dadin dandano dandanon ba dole ya zama zaki shuga ba amma zaka ji dandano na fresh abin da aka saka a ciki sai yin halitta yana son wannan saboda a gaskiyar magana shine Allah ta'ala bai haramta mutum ya ji dadi da halal ba akwai lokacin da gaskiya ta Allah muna da zafin kai a shekarun sakandare mu mun dauka kai wanka ka sa mai kyau ma raunin imani a wancan lokacin idan malami ya cika kazanta da dauda sai ya ce ka ga wani malami da takawa kuma wallahi babu wata alaka ta kusa ko nesa tsakanin takawa da kazanta kwata kwata babu alaka ba a samu wata alaka ta kusa ko ta nesa tsakanin kazanta da takawa ba in mutum bai da halin wanki shikenan sai ya hakura amma ya ce wannan kazantar tsoron Allah ne gaskiya babu wani hadisi da ya kawo wannan kuma duk takawa da mutum zai dole ya yi takawa irin yadda fiyayyen halitta ya yi so shi yasa ita a shari'a ba a hana mutum ya ji daɗi ba da halal jin daɗi da halal halal ne amma kuma kar saboda jin daɗi da halal a maida dukkan rayuwar ta zama jin daɗin ne al'aqil mai ya'qul li yahya wa ghayru aqil mai yahya li ya'qul mai hankali shine wanda yake cin abinci kawai don ya rayu mara hankali kuma sai dauka dukkan rayuwar duniya kawai a ci daɗi ne a sha daɗi a'a ba haka ba ne kar a ba wa cin abinci da shan abin sha muhimmancin da shari'a ba ta bayarwa sai su mai da mutane bayansu sai mutum ya waye gare da bawan cikinsa kawai mai zai ci a nan bauta ta kare bil haƙiƙa kuma an samu naƙasu kai bawan Allah ne ran da ya zama cikinka shine priority a duniya da abin da za ka sha to ya zama mutum ya zama bawan cikinsa. Mafhum? Tayyib. A ci daɗi da halal, a sha halal mai zaƙi halal ne, amma kar a bashi muhimmancin da bai kai ba. Mafhum? Tayyib. Bashi muhimmancin da bai kai ba, in ka ɗora iyalanka a kan haka, ran da babu halal din sai ka gagara controlling ɗinsu, ran da babu daɗin. Amma in ka sabar da su a kan halal da haram suka bambance, suka gane daɗi ɗin nan condition ne, in akwai aji in babu a yi haƙuri. Kuma suka saba to akwai ya babu sai a zauna lafiya amma in ka ce kawai kai za ka mallake su da kayan zaƙi ne a cika fridge da juice kala-kala wani ma important din su ake a zo a hada abinci kala-kala da nan yau ga ce ya haka mu muke ai mu a ji daɗi muke so to ran da babu daɗin sai ta daina girmama ka in kai magana ta yi tsaki saboda ka nuna kai za ka mallake ta da iya cefa ne ne kuma ba daidai ba ne ka mallake ta da cewa aure ibada ne da girman Allah za ka mallake ta Allah ne ya ce ta mutunta ka wannan jin daɗin da ake dama ta samu ran da babu za a yi haƙuri kuma ka nuna musu ko babu hankalinka bai tashi ba mafhum sai za ka fiye halta yana son shan abu mai ɗan zaƙi fa'idan shan mai ɗan zaƙi harshe na buƙatar ɗanɗano wannan ɗanɗanon yana da muhimmanci na biyu albarid abinda sanyinsa bai yi ba mai fa'idarsa shan abin da sanyi bai yiwa ba yana hana overheating na jiki jiki ya yi ta zafi in kana dan shan abin da yake mai dan sanyi cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana taimaka wajen hana overheating na jikinka sannan na biyu shan abu mai dan sanyi yana lowering temperature ko temperature na jikin mutum yana taimaka wajen lowering musamman idan ya zama yanayin sana'arka ko aikinka na da alaka da zafin rana mu duba lokacin suna jaziran Larabawa a Madina fa lokaci idan zafin yayi yawa ba a gaya mutane hakikanin temperature nawa ne in aka fada psychologically sai cutar da mutane wani lokaci sai kai 55 idan kana cikin masallaci ko daki sai ka ji sanyi kana fita rana sai ka ji gawu kamar ana dafa ka a wannan hali a dole mutane yau mai dan sanyi dan taba zai sha ruwan zafi ne a wannan halin ai ba zai yi ba so wani lokaci environment ma matters akwai wuraren da suke da sanyi yanzu ana winter a turai idan zaka sha ruwan sanyi bai ma dame ka ba daki ma baka bukatan AC sai heater to yanayin zafin wurin su yana daga cikin abin da yasa ko da mu nan Abuja da dan sauki amma mu da muke daga northeast ai lokaci ana kai 40 hadi dan kai zafin yana kaiwa musamman zafin da ake a cikin Borno ko Sokoto da yake suna extreme end Allah ne kadai ya san zafin wannan lokacin ana yin sa zaka fita daki kana taka kwanta sai ga ba zaka yi tsaka ba sai kana motsawa to yanayi na zafi ana so a rika dan sauwaka shi da shan abu mai dan sanyi matukar sanyin ba zai cutar ba in mutum yana da asma ko yana da pneumonia ko abin da ya kama da wannan kuma babu lafiya dauki mataki kada ya sha kuma abin da zai cutar da shi wallahu ta'ala a'lam wannan hadisi asalin sa kamar da ya fara cewa Abdullah ibn Mubarak ya kawo shi qala Abu Isa at-Tirmidhi yace haka da Sufyan ibn Uyayna ya kawo shi daga hadisin Ma'mar ibn Rashid daga Zuhri daga Urwa daga Aisha radiyallahu anha haka kuma Abdullah ibn Mubarak ya kawo shi daga Abdurrazzaq da kuma wajen Ma'mar daga Az-Zuhri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin hadisi mursali walam yadhkur fihi an Urwa wala hadisi ko bai kira Urwa Urwa bai kira Aisha ba kawai Urwa yace anin nabi wanne ne hadisi mursali wa mursalun minhu sahabiyyu saqat inji mai manzuma al-bayquniya ko mursali shine wanda sahabi ya fadi amma Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Wuhaybi al-Tamimi rahmatullahi alayhi ce shi bai yadda da wannan definition mursali ne mai manzuma ba in an ce mursalun minhu sahabiyyu saqat mursali shine hadisin da sahabi ya fadi wato a cikin isnadin tabi'i sai ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam bai ce daga sahabi ba kuma tabi'i bai ga annabi ba sahabi ya gamu da shi za ka ga kenan chain sarkar hadisin ta yake sai ce to in minhu sahabiyyu saqat in sahabi ne tabi'in ya yar duk wanda ya cika sharadan suhuba ko ba ambace shi ba ai magana sa ingantacciya ne shine manza mana nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata fil islam sharda uku ne so da kan kace wa mursalin minhu sahabiyyu saqat sai da muna da yaqinin a wannan isnadin wanda ba kira ba sahabi ne kuma as-sahaba kulluhum udulun dukkanin su adalai ne hadisin ya inganta ko bai inganta ba ya inganta kuma mursali hadisi ne da ifi aslan to shi sa yace abun da ya dace a ce shine a ce wa mursalun man fawqa tabi'iyyu saqat sai a ce mursali shine wanda yake sama da tabi'i ya fadi tunda muka ce wanda ke sama da tabi'i to babu tabbacin shin sahabi ne ko ba sahabi ba to anan sai sa hadisin ya shiga cikin categories na hadisai dhaifai amma kace sahabi kai tsaye to ai ka inganta hadisin saboda duk abin da sahabi ya ruwaito ya zama hujja ce kuma dukkan sahabbai adalai ne amma abin da dama ya dame mu shine shin wanda ya ruwaito ba ambace shi ba ya cika sharuɗan zama sahabi ko bai cika ba in ya cika sharuɗa hadisi ya inganta in bai cika sharuɗa ba hadisi bai inganta ba to wannan kokwantar sai sa aka ce hadisin bai inganta ba har sai an samu sunan wanda ba ambata ba mafhum haka ya fi dace a ce wa mursalun man fawqa tabi'i yusaqat mursali shine wanda yake sama da tabi'i da ba ambata bai fadi a cikin isnadi din hadisin mafhum asali mursali hadisi ne dhaifi kamar hadisi mursal ko mu'allaq ko mu'dal ko munqati duka yankewan illa ce ta isnadi duk wanda ya shiga cikin hadisi guda ne hadisi ne dhaifi mu'dal dhaif mursal dhaif munqati dhaif mu'allaq dhaif aslan amma qa'ida din aka samu kuma waye ne a cikin isnadin in sahabi ne to daga nan sai ya zama sahihi shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala cikin silsilatul ahadith sahiha ya kawo hanyoyi da ke tabbatar da hadisin ya inganta a hadisi na 3006 cewa hadisi ne mai inganci alayyi halin hadisi ne mai inganci don haka sai ka je kai daga zuma a ruwa kana shan zaki in ka samu halin ka sha juice ba kai laifi ba amma isu ka samu wanda yake fresh ko so da haka wannan shine bayani akan mursali حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن ابي مرحله عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن وليد على ميمونه فجاءت باناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشرب لك فان شئت اخذت به خالدا فقلت ما كنت لاوثر على صغرك احدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
وان حديثي لقى احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم يا باب العبادي قال حدثنا علي بن زيد لقى علي بن زيد عن عمر لقى عمر ابن ابي مرحله قال ابو مرحله عن ابن عباس لقى عبد الله بن عباس حبر الامه رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناش ذكر من ظن الله تيران أمين يصبت أغريش أنا ني وخالد بن ولد خالد بن ولد انجوا انجا عبد الله بن عباس على ميمونة أكم ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن. وانا حديث عبد الله بن عباس دخلت على رسول الله ناش ذكر من ظن الله تيران أمين يصبت دخلت مع رسول الله na shiga tare da manzon Allah anani wa Khalid bin Walid da Khalid dan Walid Abdullah ibn Abbas yaro ne a lokacin shi yasa yayi magana cewa da khaltu ma rasulullah amma da kawun sahabbai sai su ce da khala rasulullah wa ana ma'ahu shine maturity na maganar sahabbai wanda suke da sai su ce da khala rasulullah wa ana ma'ahu annabi ya shiga ina tare da shi. Abinda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa a yanayin rayuwarsa da shekarunsa a lokacin shine goge wasa da ladabinsa radiyallahu anhu don sahabi ne mai daraja shi yasa kawai sai ya faɗa ya ce da khaltu ba rasulullah amma sai na baka sai ya ce da khala rasulullah wa ana ma'ahu saboda girmama annabi ya shiga ni kuma ina tare da shi saboda ba su yadda su yi ma iyakai tsaye da manzon Allah sai su ce ka wato kamar mu ɗan rakiya ne ya je mun raka shi shine ladabin magana in ka je waje da babanka ba za ka ce to ai mun je sauka da babanka sai ka ce ko kuma mun tafi Egypt da ba sai ka ce baba ya je Egypt na raka shi malaminmu ya je Kano na raka shi to shine ladabin magana amma ka ce ai da shi muka tafi a sai ka ce ya je ni na yi rakiya to shine ladabi in mutum ya koyi lashe sa iya da kyau dalibai a karanta hilif talibin ilm adabu talibin ilm ladubban talibin ilmi yana suna da matukar muhimmanci wannan muka koya a karatun zaure wani lokaci sai mun tashi a karatu ba ka iya kiran sunan malaminka waɗannan na yi bayanin malaminmu da yadda su Sheikh Ibrahim Sada Sadarsu Allah ta'ala ya ji ɗansa shekaru biyar ba ma iya kiran sunan muna karatu ba zai iya kira ba daidai ka ce mai sunan malam saboda kana zuwa gabansa ka yi karatu ko da bai nan ba ka kiran mai sunan sai dai a ce mai sunan malam so duk wanda ya karanta da wani a ce mai sunan malam wani malam sai a ce malam na fantayi malam na bolari malam na kumbiya malam haka ake yi duk girmamawa ne kuma malami ne yana daraso ba zai kuskure a ce malam kai kuskure ka ketar da wasali ba sa'ar ma'aram ma'aram ba ya sake wata ma'aram 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 ba mun taba haka tsangaya malam bai ga wasali ba ko ba wanda zai ci ga wasali saboda girmamawa sai tashi ya shiga gida tukuna sai aka dauki alƙalami sai aka gyara wasali da ya da sai gani sai ce Allah ya muku albarka amma a idan sa ba wanda zai gyara abu muna zuwa wajen malam da ya rasu lokacin in mun je a ƙasa muke zuwa kan yashi shi yake shi kadai yake kan taburma a zaune a yashi muke zama duk gatan kan sai ka zauna akan yashi ka baje ka dauki tsinke kana koyon karatu kuma duk tsaurin irin su shu'ara'ul jahiliya su muqamatul harir da ka yake kawo su in kai kuskure ya gyara maka dan zafin a gaba gare kan a gaba gare ka sai ya gyara maka kuma karatun da haka yake yayi albarka a lokacin ka je ka kai dan sadaka naira biyar ne ba za su rena ba shekara goma ya tana ka masa kyautar naira biyar a gidansa da ita aka sayo wata kila ta kasai da tumatur a gida ba zai manta ba sa manta alheri in ka musu alheri sau dai ba a manta amma yanzu mun shiga zamanin ita ki sharra man ahsanta ilai wani ma an kabar alherin ka ban ka ga yato sharri ne wa kanka to ribar ka dai shine din zaki alherin ka idan Allah ba dan mutum ba in kai don Allah ko mutum ya gode ko bai gode ba a wurin Allah kana da riba in dan mutum kai ba don Allah ba kuma kai asara in bai gode ba to shi sa karatu yana bukatar ladabi yana bukatar ladabi ana koyon karatu mu koyi ladabi Allah ta'ala ya kara mana ladabi yace wa Khalid bin Walid da Khalid bin Walid ala maimuna mun shiga kan maimuna wace ce maimuna ita ce maimuna bintul haris zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi da tsira da aminci sabbata a gare shi ita kuma asalinta umman Khalid bin Walid in an ce umma ita ce ya ko kanwar mahaifiya in an ce gaggo ko baba ko ita ce ya ko kanwar mahaifi ko mun shiga karta faja'at nabi ina'in bil laban sai ta zo mana da kofi ko kwano ko kwariya tare da a ciki akwai nono nono iya daga cikin abinci masu albarka sai ta zo mana da nono ta kawo fashariba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sha wa ana ala yaminihi ni kuma ina hannun daman sa shi manzon Allah da da ya sha ina hannun dama wa khalid ala shimali khalid na hagu ina dama fa qala li sai manzon Allah ya ce ibnu abbas ash-sharbatu la yanzu shan naka ne me kaida saboda in kana shan abu zaka mika wani hannun daman ka kake mikawa in ka sha sai ka dubo waye a dama sai ka bashi in kuma kai ne mai bada abin to qaida kuma shine saqil qaum akhirukum shurban mai sa shayar da mutane shine shan karshe in kai zaka shayar da su sai kowa gama sha kai ka sha in kuma a jere ne don ka sha sai ka mika da hannun daman ka sai manzo Allah ya ce mini ibnu abbas yanzu shan ka ne fa in shi ta in kuma ka yafe a sarta biha khalid sai in ba wa khalid kai sai ka hakura fa qultu sai ce ma kuntu li uthira ala su'urika ahada sai ce manzo Allah wallahi burbudin abin da ka sha da kuma gurbin bakinka wallahi ba zan yi da wani ya riga ni ba tunda rabona ne zan sha kaya da saboda shi manzo Allah ya sha abu a kofi ka zo ka lashi wurin da ya sha akwai albarka in ya sha nono ko ruwa ya rage in kai me ka sha akwai me akwai albarka gashin kansa ya aski ka diba albarka ne zufar jikinsa albarka ne kakinsa albarka ne amma min ka samu malamin ka sha kakinsa ba albarka ne ka ji asibiti a auna ka ba wani albarka a ciki albarkan shine abin da ya koya maka na addini da yanzu mu zakarinmu da wannan karatu shine albarka in na tofar da kaki sai ka binne ka wuce wannan shine ka'ida in na tofar da yawu sai ka binne ka amma albarka shine karatu in ni da ku muka karanta muka yi aiki da shi to mun samu albarka amma yawun jikina ko da ya fita a bakina ko kaki ko zufa wallahi ba tabbas saboda inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa daraja shi da wanda yafi kowa takawa kuma ni da ku babu wanda a yanzu ko a BBC aka ce an gafarta masa bare ya ce yafi kowa takawa kuma ko an faɗa mutun ya san ƙarya ne yanzu kana zama ce wallahi ga labarin da mutumin sa akwai Annabi Muhammad a masallacin Annur ya je ka duka za an gafarta masa kai da ayyo dara ai gara wanda ya labarin ya sai amma kankana guda ɗaya ba ka sha zaki yafi kawai ya sai kankana ya ba ka kafasa kidan ya gaba ta shine Abdullahi ibn Abbas ya ce wallahi ni bazan fifita wani akan gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka sha ka rage kuma bar wani ce a bani saba kaya na thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atamahu Allahu ta'ama duk wanda Allah ya ciyar da shi abinci falyakul sai ce Allahumma barik lana fihi Allah ka sanya mana albarka a ciki wa atimna khairan minhu ka ciyar da mu abin da ya fi shi alheri in ka ci tuwo ko ka ci shinkafa ko ka ci nama kowane iri sai ka ci Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu sai ya ce wa man sakahu Allahu labanan duk wanda Allah ya shayar da shi nono falyakul sai ce Allahumma barik lana fihi ya Allah ta'ala ka sanya mana albarka a ciki wa zidna minhu ka mana ƙari a cikin sa bai ce ka bamu wanda ya fi shi alheri ba duk abincin duniya sai ka ce wa zidna khairan minhu wa atimna khairan minhu ka ciyar da mu wanda ya fi shi alheri amma nono sai ka ce wa zidna minhu ne Allah ka mana ƙari a ciki saboda me manzo Allah ya ce laysa shay'un yujzi'u makana ta'am wa sharab ghayra laban babu wani abincin da yake tsaya a matsayin abinci kuma abin sha sai nono wato babu wani abincin da ya fi nono daraja shi yasa shi in ka sha baka cewa a ciyar da kai wanda ya fi shi alheri sai dai ka nemi ƙari a cikinsa don in ka je kan nono to babu haura sama in ka nemi canji sai dai ka yi ƙasa to ya fi dacewa ka ce a yi maintaining matsayin karka ɗauko ƙasa yasa nono akwai alheri da yawa a cikinsa daga cikin fa'idar nono yana da healthy bacteria akwai bacteria a cikinsa da suke da matukar amfani ba dukkan bacteria ke cutarwa ba akwai healthy bacteria to karka ji an ce bacteria ka dauka cuta ne shan nono yana boosting immune system na jikin mutum immunity na jikin mutum da yake fighting cututtuka idan mutum yana shan nono cikin taimakon Allah subhanahu wataala yana taimakawa wajen building wannan immune system din na uku shan nono yana taimakawa wajen controlling blood pressure na jikin mutum idan mutum yana da matsalar haura waje da makamantansu yana taimaka akwai natural vitamins a cikin nono akwai vitamin A akwai vitamin K akwai vitamin E suna da fa'idodi da yawa dukkanin waɗannan su ma ana samu a cikin nono na daga cikin fa'idar nono yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin ƙashi da kuma ƙarfin haƙora shi yasa kura suna da wannan al'ada wurare da dama ko abinci suka ci da yara ba sa ba su juice sai dai a dan sirka nono da ruwa a ba wa yaro saboda yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin haƙori da kuma ƙarfin ƙashi shi kuma Bature yana da ba wa haƙori matuƙar muhimmanci kai za ka ga karatun dentistry sun dauke shi daidai da medicine za ka ga akwai routine check up da ake zuwa na haƙori duk wata shida za a ji a duba haƙori kuma kudi ake kashiya sosai don sun san fa'idar sa sannan na daga cikin fa'idar nono ko dauka aka yi ana shafa shi a cikin skin musamman idan raw milk ne wanda ba a riga an dafa shi ba yana gyara jikin fata matuƙa da gaske so ko da wanda suke irin skin therapy ana gyara a riga yawan shafa nono a jiki wanda yake danyen nono to yana gyara fata ko da tabo ne yana taimakawa wajen tafiyarsa ko kuma rage ƙarfinsa a jiki wannan duk yana daga cikin fa'idarsa tambaya a nan wurin shi nono abinci ne ko abin sha abinci ne ko abin sha me dalili content ɗin ruwa da ke cikinsa ya kai 80-95% to duk abin da aka ce kashi 80 kadai ma cikin 100 ruwa ne ya zama me ya zama abin sha sannan akwai solid da yake kai kusan 12% ko kuma 8% a cikinsa shi kuma ya zama me ya zama abinci akwai protein a cikinsa akwai sugar a cikinsa so protein da ke cikinsa da fat na nono to su suna matsayin food ne akwai fat akwai protein akwai sugar wannan a matsayin abinci ne sannan content liquid content ɗinsa wanda is around 80-95% it depends saboda nonon saniya 12% ne solid amma nonon akuya is 18% ne solid so misali kaga a nan ya ta'allaka da irin nono ne so kashi 80 cikin 100 ruwa sauran abubuwan kuma akwai fat akwai protein so kuma a matsayin abinci ne shi yasa ka'idan ana describing nono sai a ce liquid food liquid ya zama abin sha food kuma ya zama abinci to shi yasa describing sai a ce liquid food saboda shi yana tsaya a matsayin abinci wa jiki yana kuma tsaya a matsayin ruwa yana in kana da dehydration yana causing hydration ya sa mutum cikin taimakon Allah ya yi rige da karfinsa asalin hadisi din yana da illa amma dai in muka duba cikin silsilatul ahadithis sahiha hadisi na 2320 Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo hanyoyi da ke cewa hadisin hasan ne hadisi ne wanda yake mai kyau don haka ana iya kafa hujja da shi wannan shine karshen babi din Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما يريد بالله التوفيق ساتي ميزوى باب خراتو في ساتي نسمى إن شاء الله تعالى ساتي ميزوى إنا فاتح زي تفيا بانا جرم أبو ذو إن شاء الله تعالى ذابو بربالي كي نقول إن شاء الله تعالى في ساتي نسمى دعا ساتي نسمى ما أمسى تنبيوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب